ikon Allah da yadda da ya gare shi za mu ci gaba da karatunmu da muke yi a cikin littafin nan mai albarka na Umdatul Ahkam wanda babban malami Al-Maqdisi ya wallafa shi tare da sharhin littafin mai suna Iqadul Afham sharh Umdatul Ahkam wannan shine zama darasin mu na 81 a cikin wannan littafi muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaqa wajen karantawa da fassarawa da aiwatarwa bisa daidai idan yan kwabu su manta ba mun hada hadisi na 184 a nawa littafin amma na ku watakila zai bugun zai canja amma dai za mu tashi a kan sabon babi babin da malam ya kulla ya ce babu saumi fi safari wa ghairihi wannan shi ne babin da za mu tashi malam ya kulla wannan babi da ya gwada mana halacci ko haramci na yin azumi idan mutum yana halin tafiya shin ya halatta kai azumi in kana halin tafiya ko ko a'a shari'a ta yi tsawa cewa in kana halin tafiya kar kai azumi ka sha ruwa in kuma kowanne ya halatta to wanne ne yafi don mu samu fa'ida malam sai ya ainihin mai kulla wannan babi don ya gwada mana ga irin abin da shari'a take da ainihin tsokaci a kai a kan wannan babi Allah ya kawo hadisi hadisin Aisha shi ne hadisi mai lamba ta 185 na kudu shi da ko? Yawwa daman za a sa bambancin bugawa ga hadisin kamar yadda malam ya kawo shi ce an Aisha radiyallahu anha anna hamzata ibn amru al-aslami qala lin nabiy sallallahu alayhi wa sallam a asumu fi safari fa kana kathira as-siyam fa qala in shi'ta fasum wa in shi'ta faftir muttafaqun alayhi an ji wannan hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yadda mun san wacce ce Aisha gwargwadon hali tana cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da daraja sosai wannan baiwar Allah din manzon Allah ya tana cikin matan da yafi so a matansa kuma ita ce mace mafi kuruciya a cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai hikima da ya zama na annabi ya aure ta tana karama saboda ta taimake shi ta taimaki sauran matan gidan ba za mu gane wannan ba sai masu mata ne za su faɗa muku kamar mai mata biyu ko mai mata uku idan matarsa ta farko ta manyanta tana buƙatar agaji ta fuska biyu tana buƙatar agaji ta fuskar ɗawainiyar cikin gida tana buƙatar agaji ta fuskar kula da mai gidanta duka waɗannan idan mace ta manyanta ba kasafai za ta iya yi ba shi sa wata daga cikin matan da annabi ya ce yana so zai aure ta sai ta ce masa a gaya wa manzon Allah tana da wasu halayya guda uku ko tana da waɗansu abubuwa guda uku abu na farko ta ce tana da 'ya'ya abu na biyu ta ce tana da kishi abu na uku ta ce ta manyanta to gabar da za mu magana shi ne da ta ce ta manyanta mai take karantarwa malamai masu tahqiqi da fassara maganganu suka ce sako take faɗa manzon Allah in zai aure ta don buƙatar ya mace ce shekarun ta yayi nisa ba za ta iya jurewa ba ku ga shi hikimar mutum ya dinga tsara aure daga ciki akwai tallafa wa sauran matan gidan shi sa wadaran Saudatu ta ga cewa ita ba ta da buƙata da namiji ko ba ta so ta bar gidan manzon Allah يا ذات ان ذات دا من الله زيجي يا النبي الله قوانكينا دا كيكي يا داكينا دا بيو عائشة je can ka dinga kwana kai sha'anin ka a wurin ku ta ga musu shi kaje Aisha manzo Allah aure ta da karancin shekaru saboda irwa annan gudunmuwar sannan kuma da basirar da Allah ya mata ta da kokolwa sosai manzo Allah ya yabe ta da cewa me ku karbi rabin ilimin addinin ku daga wajen wannan ejjar yarinya Allah ya kara mata kun ga babbar mata ce Nabi sallallahu alaihi wa sallam yace ita ce abin son sa yar abin son sa sai da Abubakar manzo Allah yana son sa kuma yana son ta ita kanta wata ran da rigima ta hada ta da Hafsatu Hafsatu ta je ta ga Umar da yace ke baki da kai ba ki gane ba Umar yace ai tana gwada capacity ta ne ke ba za ki gane ba waye ga miki ki ja da ita ba yanzu an ka kalman uwar gida mai capacity ba to ga wata amare ya mai capacity Umar ya ce mata ke waye ce ki ja da ita ta miki wayo tana so ta gwada matsayin tagun annabi sallallahu alaihi wasallam ke ku ki gane ta miki wayo so kun ga mata suna da daraja Allah ya musu daraja saboda haka kuma ku duba duk da san da yake mata amma wata ran da Allah ya tashi jarraba ta ya jarraba shi sai aka ce ne aka mata sharri cewa ta yi zina ko da aka yi mata wannan sharri abin ya dame ta ya damu kowa manzon Allah da kansa abin ya dame shi so dan mu gane irin waɗannan abubuwa da aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ta bincike akan ta shin wannan abin ya faru ko bai faru ba ranan da Allah zai wanke ta tana kwance akan taburma ga sayyidina Abubakar ga jatumarta ga manzon Allah ga ta suka ce mata ki tashi ki faɗa mana abinda za mu samu gamsuwa ta ce musu idan na ce muku nayi za ku yarda idan na ce muku ban yi ba za ku yarda ba ta ce musu ba abinda zan faɗa sai abinda ɗan uwa ya faɗa inil hukmu illa lillah ta ce hukunci yana ga Allah in Allah ya ga dama sai ya bayyana ya san cewa ya bayyana muku cewa ni ban yi ba in ya ga dama ya bar shi a rufe ta ce inil hukmu illa lillah da ka nan kuma sai manzo Allah yana zaune sai fara jin alamomi na wahayi suna zuwa gunsa Aisha ta san alamomin da in ta ga manzon Allah ya shiga ciki to lalle wahayi zai zo gunsa da ta fara fahimtar wa'annan tare da shi sai ta ji a ranta cewa hakika yanzu Allah ya kawo mata mafita shi da aka saukar da ayo cikin suratul nur Allah ya wanke ta cewa bata aikata wannan laifin da ake zarginta da shi ko ga dai babbar mata ce malamai suna kwatanta ta akwai wata malama ta yi littafi shin tsakanin ita da Khadija wace ce ta fi falala a wajen manzon Allah duda san da yake mata da duda kaurar da yake mata manzon Allah wata ran ya yanka akuya sai ya ce a rabawa abokan Khadija sai kishi ya dauki Aisha sai ce wa manzon Allah mace tsohuwa ma ba ta nan amma ka damu da ita wani abu ya bata manzon Allah rai ya ja mata kunne ya ce karki kara saboda ba a samu matar da ta yi wa manzon Allah ainihin hidima da shiryarwa da taimako da tallafi ko da irin Khadija kuma duk ƴaƴan da ya haifa ita ta haife su in bandawa Ibrahimul Mu'azzam shi ɗaya ne wanda Khadija ba ta haifa ba amma duk sauran ƴaƴan manzon Allah duk Khadija ce ta haife su kun ga dai tana da matsayi mai girma ko baiwar Allah ce to ita ce ta kawo mana wannan hadisi ta ce anna hamzata bin amr al-aslam wani bawan Allah mai suna hamzatu dan amru dan kabila al-aslam qala lin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya za samu manzon Allah yace wa annabi a asumu fi safar ya tambaye manzo Allah yace shin na iya yin azumi ina halin tafiya shin zan iya yin azumi ina halin tafiya sai aka faɗi labari akan sa aka ce wa kana kathira siyam tunne mai yawan azumi mai yawan azumi ne kun ga ana so musulunci ana so a sanka da wani aiki na alkhairi da yanzu a zo da azu a bada labari akan ka a ce wane mai yawan kaza ne yanzu ko na ɗaya mai duba da mai za a fada labarin sa kowa ya je duba eh ya zo kai akan mai za a bada labarin ka musamman haka kai haka ne wani irin labarin mu za a fada amma aikin alheri kar ka yadda ba ka da abin da mutane za su faɗa na alkhairi a kanka yanzu misali Malam Kabiru kullum sai an faɗi alherinsa eh za a ce wallahi malam ya samu kuɗi jikinsa rawa yake sai ya yi kyauta da shi eh jikinsa rawa yake ya kyautar da kuɗi to kai da me za a tuna ka babban abu ne ƴan uwa mu yi ƙoƙari mu gina abin da ko ba ma'anan za a tuna mu da shi amma na alkhairi kar ka gina mummunan abu ka gina abu mai kyau wanda abokanka da danginka da ƴan uwanka da sauran al'umma za su iya tuna ka akan cewa wane wallahi an san shi da aikata kaza to ka bar yabo mai kyau insha Allah kuma labarinka zai ɗauki lokaci mai tsayi bai mutu ba saboda Allah shi ke bar labarin mutum bayan ya rasu na watan fahimta da aka shi ɗan adam to sai ya yi abu ta gane sai aka ce wa kana kathiran siyam wannan mutum ya kasance mai yawan azumi to saboda yawan azuminsa da yake sai yake so ko yana halin tafiya yaya zai iya yin azuminsa ko ba zai iya yi ba sannan wannan yake gwada mana cewa a addini duk abin da za ka yi ka yi tambaya ka samu dalilin yin wannan abu kar ka yi addini haka kawai da ka duk abin da za ka yi a addini ka nemi dalilin yinsa in ka samu dalili ka riko da shi to duk inda ka je ka da dalili Allah ya datar da mu fa qala sai manzo Allah ya ce masa in shita fasu in kana so ka yi azumi wa in shita faqtir in kuma kana so ka sha ruwa kana so kana halin tafiya ka yi azumin ka in kana da bukata in kuma baka halin tafiya ko kuma kana halin tafiya kana buƙatan ka ci abinci ka ci shari'a ta maka wannan sauki din shari'a ta maka sauki saboda haka kar ka damu wannan hadisi muttafaqun alayhi aje ittifaqi wajen fitar da shi tsakanin Imam al-Bukhari da Imam Muslim Allah ya datar da mu to wannan hadisi kun ga yana da darussa da yawa amma bari mu karanta sauran hadisan sai mu biyo kan abubuwa hadisi na 186 اناكو ده 87 kenan ko an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma an-nabi sallallahu alayhi wa sallam falam ya'ib al-sa'imu 'ala al-muftiri wal al-muftiru 'ala as-sa'im wannan hadisi an jiyo shi daga Anas dan Malik Allah ya kara mishi yadda mun san wane ne Anas wafi girman labari da aka rubarwa akan Anas shine yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima boye-boyen gidan manzon Allah ne kuma ya zauna da annabi shekara 10 amma malibai suka ce annabi bai taba ce masa dan mai isa ka aikata kaza ko dan mai isa baka aikata kaza ba saboda yana da ilimin ya kamata mu kuma yanzu babu ilimin ya kamata eh menene ilimi ya kamata ka san abin da ya dace ka san abin da bai dace ba shi yasa ko ga yanzu muke cikin tashin hankali yanzu kan hanya zaka biyo kana gani a abin da ya dace in ka ga abin da zai cutar da wani ka tsaya ka kauda shi sai ka wuce kauda a abin da ya dace sai ka ga wani ya bude ruwa misali akan famfo ka tsaya sai ka kashe sai ka ki kawai ka wuce to wa'annan abubuwan sun yi nisa da mu shi yasa goga gurbacewar mu kullun karuwa take
saboda ba mu da ilimin ya kamata kasancewa wannan abun ya dace nayi ko bai dace nayi ba duk abin da zaka yi ya zama kana da ma'auni da zaka yi amfani da shi to Anas dan Malik yana da ma'aunin sa da yake amfani da shi dan haka manzon Allah bai taba ce masa dan me yasa baka aikata kaza ba ko kuma dan me yasa kai kaza ya kiyaye sannan kuma Anas dan Malik mu fahimci cewa iyaye suna da gudunmuwa mai yawa da za su bayar a wajen ƴaƴansu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma madina bayan annabi ya saki sai gyatumar Anas ummu sulaim sai ta dauko shi ta zo wajen manzon Allah ta ce ga wannan yaro Anas na kawo shi maka hidima sannan sai ta je a gidan da suke zaune sai ta gyara wani wuri dan ta dinga yin nafila a wajen sai ta ga yaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewa ya zo ya bude mata wannan wajen ya mata lunchin din gun sallah daba don bayanta da yazo bayan an yi sallah a gidan sai ta ce ya annabin Allah ina roƙonka alfarma kai wa mutanen gidan nan addu'a annabi ya addu'a mutanen gida sai ta ware Anas ta ce ya annabin Allah kai wa Anas din nan addu'a sai annabi ya masa addu'a ya ce Allah ya maka tsawon rayuwa Allah ya maka dukiya Allah ya baka ilimi Allah ya baka yaya duka waɗannan ya samu shi malami ne shi mai kuɗi ne ga zuriya an ce da yaya sun kai 100 da wani abu kuma ya shekara 100 da wani abu zai wahala kuma yanzu a buɗe littafin hadisi cikin sitti siyahin ɗin littattafai guda shidan nan Bukhari Muslim Ibn Majah Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i a ce ba a ambaci ana buɗe feji biyu uku zaka ji an ce Anas bin Malik daga Allah manzon Allah addu'ar da ya masa ta karɓo to kai yaushe malami ya taɓa zuwa gidanka ka taro ƴaƴanka kace da Allah waɗannan ƴaƴana ne ki muke ni kuma su addu'a kun san mu ɗauka wannan ba wani abu ne ba eh mutanen da kullun suna sahibantan malamai ba wai don wani abu ba don addu'a ƴaƴansu Allah ya sa yaran su zama mutanen ƙwarai Allah su zama masu amfani a kansu masu amfani a wasu su mu ko sai muka bar yaran kawai dore yadda ka je ga ka dauka mutum zai rayuwa ka kawai dole sai da addu'a so duk wanda ya aiho ya sa ƴaƴansa addu'a in ya ga wani mutum yadda ake tsammanin nagarta tare da shi roke shi addu'a kan ƴaƴanka cewa ne da Allah ina da yara samun su addu'a Allah ya sa su zo mutanen ƙwarai kar ka yi sakaci da sai ka dage kuma ribar ka ada shine ya zama mutumin ƙwarai in ɗanka ya zama mutumin ƙwarai to ka ci riba don me yasa saboda in ka mutu ka bar duniya to zai dinga maka addu'a zai dinga maka addu'a akwai ɗan littafi da wani malami ya rubuta yace dalailul khairat bima yanfa'ul amwat a ciki sai yace daga cikin abin da yake taimakon ɗan adam bayan ya shiga kabari shine ya mutu ya bar ɗa mutumin ƙwarai dan yi ta masa addu'a a ranar lahira sai ya ga matsayinsa kawai ya canja sai ce ya ubangiji ta yaya na samu wannan matsayi sai ce a dalilin ƴaƴanka da ka mutu kabari suna ta roƙa maka addu'a da gafara shi sa matsayinka ya canja kun ga baiwar Allah nan mace ce fa ta zo ta ce a keɓe ɗanta Anas da addu'a kuma aka keɓance shi kuma Allah ya karɓi addu'arsa kuma ya zama duk abin da aka roƙa masa Allah ya karɓa su da ka karɓi sakaci da yawa ƴaƴayenmu addu'a ƴan uwa da sanya mutane su yi musu addu'a in yaro kana ga ya gagara to ba a zaginsa ba a ƙine masa in kai wannan ka taimaka wa shaiɗan a kansa haƙuri za ka yi kowa da inda Allah yake jarraba shi ba a faɗan kalma mummuna a kan yara kalma mai kyau ake faɗa Allah ya datar da mu. To shi Anas dan Malik Allah ya kare da gare shi Allah ya ce kunna nusafiru ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance mukan yi tafiya tare da annabi mai tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi to a halin tafiyar a cikin karafka ne in an ce karafka cikin tawaga wanda take da mutare da yawa daka sai aka samu mutanen sun kasu kashe biyu yace falam ya ibil sa'imu alal muftiri idan ana tafiya as-sa'imu mai yin azumi falam ya ibil muftira baya aibata mai shan ruwa ana kenan suna tafiya wasu suna azumi wasu kuma ba sa azumi wasu suna shan ruwa to amma sai yake hakaito mana irin yanayin da ake ciki in suna wannan halin tafiyar wanda yake azumi zai jin haushin mai azumi abai jin haushin mai shan ruwa wanda yake shan ruwa kuma bai jin haushin mai yin azumi saboda kikkiawar fahimtar da suke da ita ina fatan fahimta da kuma fahimtar da suke da shi a addini da ilimin da suke da shi na addini don haka ibada wanda yaga dama yayi dama amfanin a kansa zai dawo don haka in wani kai kana yi kaga wani bai baya zaka damu kanka ka ce wani me yasa baka kaza ka sa akwai masu irin wannan ko wani kai kullum baka kaza ka san me yake idan ba kwa tare ka san tsakaninsa da ubangijinsa ai baka sani ba saboda ka kabar shi akwai mutanen da ba sa bautar ma da daddare kuma manzon Allah ya ayyana su cewa ƴan aljanna ne a dalilin kyawawan ɗabi'unsu da halayensu na ƙwarai. Haka mai azumi ana sai ce mai azumi bai jin haushin wanda baya azumi wanda baya azumi bai jin haushin bai azumi ballantana wani ya aibanta wani ku ga ci wannan hadisi shi ma za mu fahimci darasi mafi girma shi ne idan wani yana bauta in kai ba za ka iya ba karka aibata shi da ibadar da yake in wani kuma baya ibada kai Allah ya hore maka kana yi karka yi masa gadara da cewa wani baka kaza ba ruwanka ba kai kake ba da lada ba kai kake ba da alhaki ba wa yake yi Allah ta'ala da haka za ka iya yin ibada ta kila ba don Allah kake ba Allah ne kawai ya sani shi wancan din da kake ga baya ibada watakila mutumin ƙwarai ne tsakaninsa da Ubangiji akwai kyau kaga ya fi ka daraja kenan Allah ya datar da mu wa annabi darda'i radiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fi shahri ramadan fi harrin shadidi an ji wannan hadisi daga Abu Darda man faɗi waye Abu Darda da sunansa da ko me yasa aka lakabta mishi Abu Darda'i Darda sunan wata yarinya ce da yake kula da ita kaman irin adopted child din yarinya ce wadda take karkashin sa mace ce kuma Darda na wadon bayinta a zaura ba cika wannan sunan bai da yawa ko a cikin kabila musabida Hausa Fulani ba sa daukan suna wanda zai alaman wahala ko alaman me alaman zai gajiyar da mutane ko kuma a ba za a fahimci ma'anarsu ba ba su cika lakaba irin wa'annan suna yayansu ba kamar Laraba sukan yi wannan bara ce masa Abu Darda Allah ya kara masa yadda ya ce kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi shahri ramadan yace wata ran mun fita tafiya a cikin watan ramadan tare da manzon Allah mai tsira da amincin Allah su ka tabbata a gare shi yace fi harrin shadidin a lokacin da muka fita akwai tsananin zafin rana mana ana tsananin zafin rana kusan yankunan can akwai zafi fiye da duk inda kake tsammani suna da zafi mai tsanani ballantana a waɗancan lokutan da duniyar ma ba ta da ainihin bishiyoyi da sauransu yace ta in kana adna la yada'u yadahu ala ra'si min shiddatil har yace har ya kasance ɗayanmu yakan ɗauki hannunsa haka ya ɗora a kai saboda tsananin zafi yana kokarin kare wannan zafin da yake zuwa kansa. Da haka yace wa ma fina sa'imun illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abdullahi ibn rawaha. Yace a cikin mu babu wani mai azumi in banda annabi da abdullahi ibn rawaha. Manzo wai abdullahi dan rawaha ko abdullahi dan rawaha yana cikin mutum hudu da annabi ya kafa su ya ba su cewa da za a je gazwat mut za ta biya in yace to wane shine komanda yake rike da tuta in an kashe shi wane ya dauki tuta in an kashe shi wane ya dauki tutar in an kashe shi abdullahi ibn rawaha yana cikin su. Abdullahi ibn rawaha yana da abin mamaki a lokacin Umar dan Kaddabi an taba zuwa wani jihadi sai aka kama fursunonin yaki wani sarki wani banasari sai ya kama sahabban manzon Allah a zama ɗayan fursunonin yaki sai sarkin ya ce a je a zo masa da wasu daga ciki da aka tashi zuwa sai aka yi rashin sa'a ko wace sai aka yi sa'a sai aka ɗauko Abdullahi ibn Rawaha da ya zo ya gan shi ya ce masa kai ka zama Krista zan raba mulki na in ba ka rabi. Yace a baya bukata yana da ya wanda ta fi kowace ya kyau a lokacin yace bayan ya raba mulkin zai ba shi hadda ƙanni yace baya bukata ya ta ɗora shi a kan jarabawa nau'i daban-daban Ibn Rawaha yace bai bukata. Wata ran aka je aka sa shi a gidan kurkuku aka kule shi kwana da kwanaki babu abinci babu ruwan sha bayan suna ga ya galabaita da yunwa sai aka je aka kawo naman alade da giya aka zo aka ajiye masa aga zai ci ya duba sai ya murmushi ya ce a gaya wa sarki shari'ar musulunci ta halatta mun cin waɗannan abubuwan a lokacin larura amma yanzu ba zan ci mazabi da karkure na musulunci ba mu ba yanzu a 5,000 sai kare na musulunci wallahi mai taka tsantsan yanwa mu gane Allah ya mana falala ya mana baiwa kar mu yi wasa da addinin Allah wallahi kar mutum ya je ya da don kuɗi ya sayar da addininsa ko don wani abin duniya. Ya ce masa shari'a ta ba shi izini ya ci amma ba zai ci ba saboda kar su ga aibin musulunci kar su kaskantar da musulunci. Sarki ya gane cewa wannan mutumin da gaske ne fa sai ya je ya sa aka ɗauki waɗansu manya-manyan tukwane aka cika su da mai aka hura wuta mai ɗin yana zaɓalɓala sai aka je aka ɗauko wasu masu laifi a gidan kurkuku ko aka jefa su a cikin wannan man minti ɗaya babu su babu har ƙasusuwan su ma dusun su da girgije ya ce masa ko ya bar addinin musulunci ko a jefa shi a kai. Sai ya ga Abdullahi ibn Rawaha yana hawaye yana kuka su ya ka tsoron zai ci ni ban tsoronta ba ina kuka saboda raina ƙwaya ɗaya ne a ce ina ma ina da rai dubu ka jefa wannan ya mutu ka jefa wannan ya mutu ka jefa wannan ya mutu a sai sun kare shi sa nake kuka ba ya tsoron mutuwa nake ji sai ce to ba zan kashe ka ba eh bara ba ba ce ba zai kashe shi ba sai ce masa to amma zai masa guda daya in ya yarda yayi wannan abu zai sace shi sai ce na farko sai ya faɗi wannan abu guda ɗayan ya ji shi na biyu kuma shi ma yana da sharri in ya faɗi wannan abu ɗayan in ya ji zai iya zai yi masa amma da sharɗi in ya yi wannan abun sauran musulmai da aka kama su a yaƙi za a sake su. Sarki ya ce masa in dai ya yi masa zai sake su sai ce to menene sai ce zai tuɓe hularsa sai zo sumbaci kansa sai ce zai masa wani ai ba kawai ba ne sumba ba ta daga cikin wani abu ko yawa ashari'a wannan ba komai bane da kake ce in ya tude wulansa zai sumbaci kansa yace ya da zai sumbaci kansa amma da sharadi sauran musulmai kuma da suke kurkuku za a sake su sarki ce zai sake su sarki tube kansa Abdullahi ibn Rawaha yazo ya sumbaci kansa haka sake wancan suka koma to abin da zai ba ku mamaki da irin su Umar dan Kaddabi Umar ba yana akai waɗannan abubuwa amma yana zuwa sai yace haƙƙi ne akan kowanne musulmi sai ya sumbaci kan Abdullahi ibn Rawaha boga bayan Allah na kirki to a cikin wannan tawagar Abu Darda yake ba mu labari ce saboda tsananin zafin rana da ake kowa baya azumi sai Annabi da shi da Abdullahi ibn Rawaha kawai su suke azumi amma kowa baya azumi kun ga wannan yana gwada mun dauki wannan hadisi guda uku ko hudu za mu ga cewa wato ana kokarin gwada maka duk wanda yake halin tafiya to rashin yin azumi ko rashin yin safo ne ya halatta gare shi yana so yayi azumi in baya so ya sha ruwa ko da azumi ne na wajibi na batun fahimta ko azumi ne na wajibi ya halatta ka sha ruwa idan kana so in kuma kana so kai azumin ka Allah ya datar da mu وعن جابر ابن عبد الله اجو daga Jabir dan Abdullah radiyallahu anhuma Allah ya kare yadda da shi da mahaifinsa shi ba Jabir kullum muna karfafa mutane da labarin sa saboda shi matashi ne lokacin da za a je yaki Uhudu mahaifinsa yazo ya zaunar da shi an ce lokacin bai wuce shekara 14 ko 15 ya zaunar da shi ya ce masa ina ganin cewa in gari ya waye nan je filin yakin nan shine farkon mutumin da zan yi shahada a filin yakin da ka ga wasiya akwai masu bi na bashi in wannan abu ya tabbata ka biya min bashi akwai ƴan uwanka mata guda 7 in wannan abu ya tabbata ka musu tarbiya ka aurar da su ku auna wannan abun dan shekara 15 mu yanzu masu 30 ma bai san inda yake ba takaicin kenan mutum mai shekara 30 ma saboda an gamu da waɗansu miyagun mutane sun lalata ƙasa sun lalata tsarin mulki sai aka sa mutum sai ya girma bai san ya girma ba sai mutum ya girma bai san ya girma ba ku je ku duba tarihi Yakubu Gowon shekaransa 29 mai ya zama shugaban kasa 29 yanzu ka dauko takardar da Murtala ya rubuta da aka yi juyin mulki na Iransu yazo yake karantawa duk nan bawa da zai iya gyara ta amma Yakubu Gowon yana shekara 29 da ya shigo shine the most senior military officer a lokacin sai Murtala ya bashi speech da ya karanta ya ce ya karaba Najeriya gida biyu haka sai ya sa biro ya sa waɗansu Klaus kuma ya karanta speech ga mai yanzu ya zai iya kwakwalwarsu tana da kyau an basu sun fahimci yadda rayuwa take tun ɗan shekara 29 ka je ka ɗauko speech ka karanta ne za ka yi al'ajibi yanzu mutum yana shekara 50 bai da tunani bai san ma ina ya sa gaba ba ga mutum yana rayuwa yadda ka san dabba haka yake baya da wani tunani mai kyau wancan ɗan shekara 15 aka ba shi wannan umarni mai nauyi kuma da Allah ya tashi tabbatar da haka washe gari baban nasa shi Abdullahi sai ya rasu a filin jihad a filin Uhud da haka yanzu aikin ya tabbata wannan wasiyar da aka masa ta zama mai abinda dole su sai zartar da ita to ya zai da aka saboda masu bashi sai dai na yawo har Annabi ya gane baya ganin sa yace ina Jabir ne aka ce masa ai gashi gashi a wata ruwaya aka ce an je wani jihadi an dawo manzo Allah ya ganshi akan wani raƙuminsa ya sa hannu bugi kankumin raƙumin raƙumin ya yi tafiyar da bai taɓa yin tafiya sai ce ka siyar min da raƙumin nan aka ce suka yi ciniki
amma da sharadin cewa zai hau ya je gida ya sauke kayansa ya kawo masa raƙumi ya karbi kuɗi garabu a haka bayan an dawo ya je ya kai raƙumi gida ya sauke kayansa ya kawo raƙumi aka ba shi kuɗi bayan ya tafi aka ce a kai masa raƙumi dama so ake a taimake shi amma ba a so zuciyarsa ta mutu mun gane idan aka sai kayanka ai in kana da hankali za ka tsaya ka gyara shi ka kula da shi don ka tabbatar da cewa kayanka bai salwanta ba shi sa manzon Allah ya masa haka da haka aka mayar masa kudinsa a wata ruwayan aka ce a manzon Allah ya tambaye shi to kai mai kuke da shi ya ce babansu ba abin da ya bari sai gona kwaya ɗaya ya ce mai a cikin gona ya ce akwai bishiyar dibino ya ce akwai mai ya ce ya ce mu je gindinta aka je gindin bishiyar dibino annabi ya ɗauki kafarsa mai albarka ya taka cikin dibino ya ce ya hau ya ce jijjiga ya dinga jijjiga ƴaƴan dibino suka yi ta zubowa bayan sun zuba aka ce duk wanda yake min sa bashi a auna masa a ciki haka aka dinga auna wannan dibino ana biyan mutane bashi ana biya kaf kowa sai da aka biya shi bashi wannan kuma yana gwada mana mai mu'jiza da karamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kowa aka biya shi sauran dibino annabi ya ce Allah ya albarka je ka yi harka daren kawai sai annabi ya gaishe yana dan ado ciya dai ciya yi aure ne kasuwa ta yi albarka ko yawa ciya yi aure ya bai kaura ki na samu wata bazaura na ana ci bisa ba kawar budurwa ba ku yi wasa ta yi maka wasa ka yi mata wasa sai ci aya ko dan su marasa hankali tare da ni shi yasa na nemo wata abokiya wadda za ta taimake ni wajen kula da su ta yi musu lalle ta yi musu kunshi ta yi musu kitso da sauransu kun ga hankali ko shi yasa in yaro yana tsaya kawai daura masa mata eh wala zai zo shiga tetes wallahi kana bashi mata in Allah da zai ga zai daidaita eh ba kurma aka ce ya ga dan taure yana tsalle ya je ba ina da mata ga je ya ce kuyi masa aure ya dauka da ya dauka shi ba auren da ya yi zai dauka dan taure ba zai samu wannan ce ai masa aure to ga ga yaro yana tsalle a gidansu baban sai tsallafa a hankali a tarkata haula kabila sai a daure shi da wata mata kuma ku yi ta addu'a Allah ya sa yana son ta a idan mun son ya zama na ya fi san ka fere da shi kenan in Allah da an daure muku shi to Jabir dan Abdullahi Allah ya kare da shi da mahaifinsa shi da yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin yace manzon Allah ne tsira su mai tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya kasance a cikin wata tafiya fara'a zihaman wa rijalan ko kada zallala alaihi sai ya ga wani cincirun don jama'a da mutane sun je sun shiga inuwa fa qala ma hadha kaman sun kewaye sun masa inuwa an lullube shi sai manzon Allah ya ce ma hadha me wannan kuma qalu sai sabbi suka ce sa'imun mai azumi ne wahala ta sa ya fadi sai aka zo ana masa inuwa ana ta kokarin a saba masa mafita shin annabi ya ce wannan fa sai annabi ya ce laysa min albirri as-siyamu fi safari baya daga cikin biyayya baya daga cikin abu mai kyau yin azumi ana halin tafiya don kana halin tafiya kawai kai mai ka sha ruwanka kawai ba wanda zai ce me yasa ka sha ruwa shari'a ne ta faɗa Allah da ya halicce ka shi ya san ka shi ya maka wannan sauƙi da haka sai manzo Allah ya ce wa laysa min albirri baya daga cikin biyayya baya daga cikin da'a me as-siyamu fi safari yin azumi alhali ana tafiya wannan bai daga cikin abin da aka koyar wa fi lafazin li muslim na'am rajulan ko haka ne
haka warajulan haka gaskiya ne da wani mutum kuma kada zullila an riga an masa inuwa ma'ana an kewaye shi mutane sun taru a kansa haka ne mutane sun kewaye shi shine sai annabi ya ce ma haza wannan ko me yake faruwa qalu sa'im da suka ce wani mai azumi ne to sai annabi ya ce baya daga cikin da tarbiya ko da'a mutum yayi azumi na halin tafiya wa fi lafzin a wani lafzi na imam muslim alaikum bi riqsatillahi allati raqasa lakum arwayin muslim sai manzon Allah ya ce masa a wannan mutum ko kuma sai ya gaya wa duk sahabbai yace alaikum bi riqsatillahi ina rike sheku ina muku umarni ku yi riko da saukin Allah in Allah ya muku sauki ku yi riko da saukin da Allah ya muku allati raqasa lakum wanda ya sauka muku kar ku zama ba ku riko da saukin da Allah ya muku a addini ba a so ka tsananta duk abin da aka ce maka wannan abin akwai sauki a ciki to dauki saukin eh dot oka da tana ogara eh wani yace an kai ruwa dugo daya dot eh zan hada sallah eh saboda me saboda wannan saukin ko yauwa so kaga akwai abubuwa da zaka zo shi addini ba a tsananta mutane eh yanzu misali a babe wannan hada sallah na taba zuba da wani malami a kasuwan bacci a Kaduna ta yanda damuna sai yace masa malam me yasa mutane suka damu da hada sallah yace ai shari'a mutum baya fassara shari'a a kansa shari'a ana fassara ta ne a al'umma yace duk abin da ba larura ne abun ka ba abun wani larura ne yace dan ga in kace wannan abun ba larura bane a kanka to wani kuma larura ne to wannan din wani zaka duba ba kanka ba sai kai abin da shari'a ta ce na ba don bayyana to Allah ya datar da mu to kaga amma abubuwa ne ba a so ya ta janin jaka a musulunci saboda shi musu bai da amfani yawa amma musulunci yana tafiya da sauki shi sa anan riwayar muslim yace alaikum bi raqsatillahi allati raqasa lakum ina rike sheku ku yi riko da saukin da Allah ya yi muku kar ku dinga barin sauki duk lokacin da Allah ya muku sauki a wani abu na addini to ku yi riko da saukin saukin shine ai Allah ne ya halicce ka al'ummar da suka zo gabin kai sallah wace iri aka dora musu ba da ma kai sallah wani wale sai a masallaci sai dai ka zo masallaci to mu kofa annabi yace an masa kyauta abubuwa guda biyar wanda ba ai wani mutum gabaninsa ba gabanin manzon Allah wannan kyauta guda biyar din ba a halatta wani isu ba daga ciki sai yace an halatta masa cin ganima al'ummar duk da ta zo ba ta cin ganima idan kuka je kuka yi yaki kuka yi jihadi kuka ci nasara kuka samo ganima to sai ku dauki dukan ganiman ku je ku dora akan wani dutse idan Allah ya karbi jihadin ku sai ya aika wata wuta daga sama sai ta zo ta cinye wannan kayan ganima in ba karbi ba ba ta zo ba har annabi ya bada labarin cewa cikin riyadus salihin annabi ya bada labarin cewa a wasu mutanen da suka zo kafin ku an samu wani annabi cikin annabawan Allah kabilunsa da suka je yaki sun tara kayan ganima sun dora kan dutse wuta ba ta zo ta ci ba sai annabin ya ce kowane shugaban kabila ya kawo hannunsa mai cafa wannan ya zo su gaisa ya wuce wannan ya zo da wata kabila ta zo da ya sagano sai hannunsa ya makale sai ce to a cikinku ne aka samu wanda ya gudu ne ya ce sai suka je suka zo da mai da wani katon zinari ya kai kan jaki sun dauka sun boye kuma kaga gululi mugun abu ne ko yawa Allah ya hana ba bai Allah ya ce o mai gali ko ya tibi ma galla yawmal qiyama duk wanda ya gululi zai zo da abin da yayi gululin sa gobe alqiyama Allah ka kare ku sama yan uwan ma'aikata ko Allah ka datar da ace an Anas bin Malik radiyallahu anhu kala kunna ma annabi sallallahu alaihi wa sallam fi safarin fa minna sa'imu wa minna al-muftiru qala fa nazalna manzilan fi yawmi harin fa aktharuna dhillan sahibul kisa'i wa minna man yattaqi ash-shamsa bi yadihi qala fa sakata as-suwamu wa qama al-muftiruna fa darabu al-anbiya'i wa saqaw al-riqaba fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhahaba al-muftiruna al-yawma bil ajri muttafaqun alayh an jona hadisi daga Anas bin Malik Allah kare dagare shi yake cewa mun kasance tare da annabi mai tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi a wata tafiya fa minna sa'imu a cikin mu akwai mai azumi wa minna al-muftiru a cikin mu akwai wanda bakin sa a bude ne baya azumi yace fa nazalna manzilan sai muka je muka sauka a wani masauki fi yawmin har a wani rana mai tsananin zafi a wannan ranan an yi tsananin zafi yace wa aktharuna dhullan wanda yafi mu inuwa a wannan ranan shine mai sahibul kisa'i shine wanda yake da mayafi ko tanti wanda zai rufa a kansa shefi kowa inuwa ba za ka gane wannan hadisin ba sai in Allah ya baka dama ka tafi makka za ka gane dan ka fito daga makka za ka je madina ko daga madina za ka je makka du sahara ne itatuwan da za ka gane kaga tumfafiya kaga gabaruwa kaga farar daya magariya su ne bishiyoyin jejin garan wallahi babu irin wayannan bishiyoyin da kake gani yanzu da ci gaba da yazo ake shuka mainoni da sauran wasu bishiyoyi da za su iya rayuwa a gurin da yake akwai sahara amma irin wayannan bishiyoyin ne daga kafin ka samu inuwa bishiyar da za ka samu ka shiga gindin inuwa tashin hankali ne shi yasa wanda kaga yake zagin sahabbai ba karamin banzan mutum bane Allah da gaske saboda in kaje ka auna duk in kana duran da Allah ya sa ka je makka a ce tunda yanzu zamani ne na waya ka sa GPS a wayarka duk inda za ka je ka taking measurement ka ce daga gu kaza zan tafi gu kaza ka ce ta baka kilometer nawa ne ko menene ta zarar gujen sai baka a rubuce ce gu kaza ne ba za ka mutanen makka dole in ka san kana da hankali za ka ga mutanen kwarai yanzu duruwan da ake sha a makka daga ratsi ake kawo shi garin makka ratsi daga makka zuwa ratsi ko daga ratsi zuwa jidda ko zuwa madina kilometer 560 haka aka sa 5 ta karkashin kasa aka ɗebo ruwan daga can aka je wani wuri aka yi plan sai an tace ruwan kafin a kora shi cikin dare su sha su yi wanka su yi sauran amfani kai kana nan kana zaki shugabannin su baka san me suke yi ba eh ah muna mu ne mutum ya yi yawo ya ga kwalta kuma kwalta je ji kashe mutanansa kai yawo a duniya kaga hanyoyi a jefar jeji ma an yi hanya mai layi shida kuma an sa mata waya an tare kaddaba ta shi ke tsammani irin wayannan abin da zai safa muku dama ana so kai tafiya ka zama mai kula ka ga menene zaka iya gani a wurin to wayannan su ne manyan bishiyoyin su gabaruwa farar kaya magariya tumfafiya su ne irin bishiyoyin da zaka gani a jin shi tun daga makka har ka shiga madina ko tun daga madina har ka shiga makka to wayannan yau za su girma su yi inuwa kuma a irin wannan yanayin suka dinga yawo suna yada addinin Allah da azumi kuma kar ku manta sahabbai ku duba wannan tsananin zafin ranan haka suke tafiya jihadi za su bi jihadin nan mafi yawancin su ma da azumi suke tafiya da ba don fahimta da azumi a bakin su kar ga dauka wani abu ne shi za ka ga zo wani zamani a ce maka wane kai addu'a Allah ka je ai fada a ga inda an halice ka zamanin sahabbai ba za ka yi imani ya fi karfin ka wallahi shi za ka yi hoga wannan karshen lokaci rabi imani rabi barna ka ayyana wage ga malami kana da shi ake tuwa tuwa din Allah dai ba sai Allah ya so ka Allah ka shirye da mu to shi da yake cewa wanda yafi kowa inuwa shine wanda yake da mayafi sai ce wa minna man yattaki shamsa biyadihi a cikin mako da yake kare rana da hannayen sai dora hannun haka sama yana kakkarewa saboda tsananin zafin rana ko yanzu da yake da kasashen Saudiya suka samu ci gaba za ku gari kullun sai an faɗa maka an baka update na temperature ko lokacin da za a ce mutane da suke nesa da harami kar su fito yau temperature ya kai kaza sai a gaya musu wanda yake gu kaza da gu kaza daidai yake da kaman ya zo harami in ya sallah a wajen ko ga ya kamata lalle mu san irin wayannan abubuwa din yace akwai wanda yake kare rana da hannunsa kala fasa kata suwam sai kawai masu azumi gajiya sai ta kada su ga zafin rana ga ishiruwa ga yunwa yace kawai sai as-suwam masu azumi fasa kata sai kawai ga mutun ya faɗi a wannan rana wa qama al-muftiruna sai waɗanda suke ba sa azumi sai suka tashi fadarabul anbiyata sai suka zo suka bubbuga tantuna rumfunan da za a shiga don a samu tsime saukin wannan zafin rana din je suka zo suka bubbuga nan wasaqaw riqab suka shayar da dabbobin da ake hawa ake tafiye tafiyan suka shayar da su ruwa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi ya ga wannan abun sai yace zahabal muftiruna al-yawma bil ajr al-muftiruna wanda ba sa azumi yau sun tafi da lada a gashi ko na abu da advantage so in kana halin tafiya muna da sauran lokaci minti biyar to kuma kaga mu shiga cikin sauran jawabi ba to dai in mun tattara waɗannan hadisai da muka karanta wajen guda shida ko guda biyar babban abin da suke karantar da mu shine na farko ya halatta matafiyi ya sha ruwa ya halatta matafiyi ya yi azumi ina fatan fahimta sannan sai ya duba wanne ne ya fi shin yin sa azumi ya fi masa in ya fi masa shi ne malamai ra'ayin wasu jumhur ne daga cikin malamai cewa idan mutum yana da ƙarfi ko baya jin akwai wahala zai yi tafiya yana da ƙarfin da in yana tafiya zai iya yin azumi ko baya jin akwai wahala da za ta gajiyar da shi to yin azumin shi ya fi masa ina fatan fahimta amma in kana jin in kai tafiyar baka da ƙarfin da za ka iya jurewa kuma akwai tsananin wahala da za ka sha malamai suka ce shan ruwa shi ya fi maka sai karya mana sai rama daga ba ina fatan fahimta to da haka yan uwa lalle mu gane cewa asalin musulunci sannan in mun dauki hadisan za mu gane gaba ɗayan addinin musulunci yana tafiya da sauki ba a so ka zama mai tsanantawa addini baya son tsanani so yake a samu sauki Allah da kansa yace wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha ko Allah ya ce ba mu sanya muku wani abu na tsanani a cikin wannan addini ba. Addinin babanku ne Annabi Ibrahim shine farko wanda ya ambace ku da sunan musulmai. Daga shi addini baya son tsanani. Kuma kar ka tsananta mutane. Sannan in mun tara hadisin za mu fahimci cewa wato duk abin da musulmi zai yi na addini to ana so ya tambaya. Kar ka yi shi da ka. Ka ce yaya mai hukuncin in nai kaza idan nai kaza menene hukuncin za a ce maka kaza ne kaga annabi zuwa ga ce yace masa a asumu yanzu nayi azumi alhali ina halin tafi nabi yace masa in shita faso in ka so ka azumi wa in shita aftir in ka zo kuma ka bude bakinka ka ci ruwa kaga wannan sai gwada maka duk abin da zaka yi addini ka yawaita tambaya addini ba a yin sadaka ko ba a yin naga ina gani kai waye da za ka gani kai ba kowa bane za ka gani na wadon binta addini babu ina gani sai dai a ce qala Allahu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa qala sahabaku yau abin da yake so kina ka nemi ilimi ta hanyar duk abin da zaka yi ya zama kana yin sa da ilimi karka yi abun da kake na addini da jahilci to in mutun ya sha ruwa misali kana fita sai azumi ya galabaitar da kai sai ka sha ruwa to in ka zo me zaka yi ramukun kwaya ɗaya zaka ba dora maka yin kafara sai da musulunci ne ya baka izini yace karama ko amman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra haka Allah ya faɗa haka sai ka rama kwaya ɗaya haka mu gane sannan cikin wani hadisi in mun tara su zamu ga akwai tausayi na annabi sallallahu alaihi wasallam ga al'ummarsa nabi yana jin tausayin al'ummarsa Allah da kansa yace لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم kaga wannan yana gwada maka to wayannan hadisai suna gwada mana iri yadda annabi ke jin tausayin sahabbansa da ma al'umma baki daya haka duk abin da al'umma za ta samu sauki akan sa yake tafiya haka in kaga abu mai sauki hujjoji sun tabbata a kansa to karka kore karka kore in ba za ka yi ba ka dogara da hujjojin da ka dogara da su kake in da wanda yake kuma karka aiwata shi ina ba don fahimta matukar yana da dalili matukar yana da dalili da ya dogara wajen aiwatar da wannan abu to kai hakuri ka tsaya a nan gun Allah ya datar da mu lokacin mai ko Allahumma adina fi man hadait وآفنا في من آفيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يئذ من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا هادي يا سلام اللهم آت نفوسنا تقواها وذكها أنت خير من ذكها أنت وليها مولاها منا توصلي دوننا حطوا منا روكوك يا الله كبيا منا بقاتو منا الكيري كشيري يدمو رزوريو يمو الله دوك متدامورو الله كورو ريمانا إتا دوك مقلولمو الله كامنا مفتا أكنس يا إن مكايفا الله كشيري يدسو الله كسا زومتا ننقري الله كتيمكيمو أكنس كبامو أينهين تيمكو أكنسو سداوما سيمان بيايا cikin abin da shari'a ta yadda da aibiyayya a kansa ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu mai albarka ka ƙara mata albarka ka zauna mana da ita lafiya ka raba mu da dukkan masu sharri duk wanda yake nufin ƙasar mu da sharri Allah ka mayar da sharrin kare shi duk wanda yake nufin mu da sharri Allah ka mayar masa sharrin sa Allah ka azurta mu da jihar Katsina Allah ka sanya albarka a ciki Allah ka tabbatar da digadigan mu a wannan addini Allah ka ba mu ikon kiyayewa abinda muke karantawa ka ba mu ikon ayyatar da shi sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin.